Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Amma Tafis Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri take farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 11 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, bayan kwanaki uku da kisan shugabar Haiti Jovenel Moise, tambayar da ake yi ita ce ya za a jike gurbin da mutuwar shugaban kasar ta haifar. Ma'aikatar kasuwanci ta China ta faɗa yau Lahadi cewa tana adawa da ƙarin wasu kamfanonin China 23 a cikin jerin kamfanonin da Amurka ta haramta hulɗa da su akan zargin wasu batutuwa da suka hada da take haƙƙin bil'adama. Yau Lahadi, Papa Roman Francis ya fito bayyanar jama'a karin farko tun lokacin da aka masa tiyata a hanjinsa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar Kaduna Najeriya ɗan bindiga sun sace mai martaba sarkin Kajuru tare da wasu mutane da dama.
Al'ummar cikin garin Kajuru da manya da yara da ƙanana tun daga lokacin da aka ce bindiga ya fara aka taba na hazaza har gari ya waye zuwa yanzu babu wanda ya rinsa.
Masana shanin tsaruwa a Najeriya sun fara tsokaci kan masu sai guntawa 'yan ta'addan Boko Haram bayanan sirri kan ayyukan jami'an tsaro.
Cikin da aikin da sojoji Najeriya suke yi na ƙoƙarin daƙile na Boko Haram a koyina. Bayanan da sojojin Najeriya kamata su dinga samu akan wayancan mutane sai ga su su wayannan mutane su da suke samu akan su cikin Najeriya.
Sannan kuma muna tafa da rahoto kan wani matakin hana fitar da kayan abinci da kasashen Benin da Burkina Faso suka dauka wanda ya haddasa damuwa a jamhuriyar Nijar. Sannan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kwanaki uku bayan kisan shugaban kasar Haiti Jovenel Moise, tambayar da ake ita ce ya za a jike gurbin da mutuwar shugaban kasar ta haifar. Kasar mai fama da tashin hankali da ba ta da majalisar dokoki kana babu wani takamaiman tsarin mulki. Abubuwa da za su faru nan gaba a kasar mai fama da talauci da ke yankin Caribbean wanda tuni ta fada cikin rudanin siyasa kana matsalolin tsaro suka dabaibaye ta su ne yanayi na rashin tabbas bayan kisan shugaban ya auku da safiyar Laraba. Madafun ikon kasar guda uku sun yi rauni ainun. Hukumar zartarwar Haiti tana da girgire sakamakon kisan shugaban kasa. Sauran madafobin da suka hada da majalisar dokoki da sashen shari'a su ma suna huskantar matsin lamba a kasar da al'amura suka rincaɓe fiye da shekara guda. Muwanzu ya ki shirya zaɓe tun lokacin da ya karɓi ragaman mulki a shekarar 2017. Ya kyale Haiti da zababbun 'yan majalisa guda goma kacal da ke zama kashi ɗaya cikin uku na majalisar dattawan ƙasar tun cikin watan Janairu shekarar 2020. Ma'aikatar kasuwanci ta kasar China ta faɗa yau Lahadi cewa tana adawa da ƙarin wasu kamfanonin China 23 a cikin jerin kamfanonin da Amurka ta haramta hulɗa da su akan zargin wasu batutuwa da suka hada da take haƙƙin bil'adama da kuma hulɗar soja. A wata sanarwa da mai magana da yawan ma'aikatar kasuwancin China ya fitar, China ta ce sanya kamfanoninta wani babban take sharudan tattalin arziki na ƙasa da ƙasa da kuma cinikayya ne. Kana dan ya ce ta babu gairaba dalili ga kamfanonin China. Gwamnatin China ta ce za ta ɗauki matakan da suka dace domin kare haƙƙoƙin kamfanonin ƙasar da kuma muradunsu a cewar sanarwar. A ranar Juma'a ne ma'aikatar kasuwancin Amurka ta ce ta ƙara wasu kamfanoni 14 da wasu dandalin kasuwanci a cikin jerin haramtattun kamfanoni. Tana mai cewa ana zargin su da take haƙƙin bil'adama da cin zarafi a cikin aiwatar da shirye-shiryen China na danniya da ɗaure 'yan ƙabilan Ugur da Kazakh da wasu tsirarin ƙungiyoyin musulmi a yankin Xinjiang mai cin gashin kansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi, Papa Roman Francis ya fito bayyanar jama'a karin farko tun lokacin da aka yi masa tiyata a hanjinsa. Yana gaida masu masa kyakkyawar fata a harabar asibiti tsawon minti 10. Yana gode musu da addu'o'in samun lafiya. Kana ya kira ga kiwon lafiya ga kowa. Francis mai shekaru 84 yana ƙarin murmurewa a cewar fadarsa ta Vatican biyo bayan aikin tiyata da aka masa a ranar 4 ga watan Yuli inda aka cire wani bangare na hanjinsa da cuta ta kama. Sai dai Vatican bata faɗi randa za a sallame shi daga asibiti ba. Da safiyar ranar da aka masa aikin, wani mai magana da yawun yankin mai tsarki ya faɗa cewa Papa Roma zai kasance asibiti ne tsawon kwanaki 7 idan wasu matsaloli ba su taso ba.
Anjima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, ‘yan bindiga sun sace mai martaba sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu, sarki mai daraja ta biyu, sannan suka sace ‘yarsa da jikokinsa huɗu. Bayan nan kuma suka shiga makwabtan sarkin inda suka sace wasu mutum takwas. Ga wakilin Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Al'ummar garin Kajurin da wannan abu ya faru suna cikin garin dai sun ce ‘yan bindigan sun zagaye garin ne inda suka dinga barin wuta kafin suka kusa gidan sarkin bayan sun fasa mai gida. Sannan suka sace sarkin da ‘yashi da kuma jikoki, sannan suka sace wasu makwabta.
Kowane anguwa a garin nan sun zage, saboda ibin ni ta katanga ma na tsallake gidana, saboda sun zo kofar gidana wajen window, sai ni tunanin ma da rai sun zo su tafi da ni kawai sai na hau ta katanga ne jumping. Na gota kenan suka yi harbi daidai inda nake, wata ƙasan mota ne na shiga na buya.
Na tabbatar maka wajen karfe 12:25 na dare muka ji bindigogi sun zo sun kama tashi a cikin garin nan. Saboda haka ɗan bindiga ne suka fito dai suka ɗauke shi mai martaba sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu, kuma sun shigo gidan ne sun karya kofa suka samu suka ɗauke shi, suka ɗauki ‘yan cikin shi guda ɗaya sannan da yaran jikokin shi guda huɗu. Saboda haka an ɗauki mutum shida a cikin gidan. A maƙotan shi akwai gidaje guda uku inda suka ɗauki wasu ‘yan mata su ma nan guda biyu, kuma a wani gida sun ɗauki wata matan aure da goyo, kuma wani gidan su sake ɗaukan waɗansu majinta guda biyu. Gabaki ɗaya dai an ɗauki mutum 14 har da shi mai martaba. Amma harbe kai kaci mana dajin sambisa.
Amma dama gidan mai martaba ba wani jami'an tsaro ne?
Wato abin da yake faruwa shine akwai jami'an tsaro wanda dake suna a Kajuru wanda aka yi su a kwatas na karamar hukuma. But unfortunately lokacin da abin zai faru su kansu sojojin an kira su sun ce musu riga sun zage su. Saboda haka ba wani mai iya fitowa.
Duk kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna abin ya ci kira, saboda na yi ta kiran mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kaduna bai ɗauki waya ba. Kamar dai da shi ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan haka na dinga kira bai ɗauka ba. Sai dai kuma masana akan harkokin tsaro na ganin wannan alama ce ta cewa tura tana gab da kaiwa bango. Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na ganin manyan abubuwa guda biyu ne suke kawo irin waɗannan hare-hare.
Wannan abu yana da ban tsoro kuma yana da ban takaici. A ce har wannan abu ya kai ga a shiga gidajen masu sarauta irin waɗannan a irin wannan ta'asa, to it means ma mutane manya-manya masu mulki in dai za a shiga a ji a ɗauke su, to an kaga babu wata magana kuma. Amma wannan abun ni na tabbata dalilai biyu ne. Na ɗaya dai ja-injan da ake yi tsakanin hukuma da waɗannan mutane. Amma babban abun wanda ya fi abu nan shi ne mutanen nan a yanzu suna neman kuɗi, sa'an nan kuma su ƙara razana mutane da tozarta ita hukuma ɗin.
Ya zuwa ƙarfe 2 ranar Lahadin nan dai ‘yan bindigan sun kira waya don tabbatar da cewa su suka sace mai martaba sarkin Kajuru. In ji ɗaya daga cikin ‘yan masarautar da ya tabbatar wa da muryar Amurka halin da ake ciki kawo ya zuwa yanzu.
Duk al'umman cikin garin Kajuru da manya da yara da ƙanana, tun daga lokacin da aka ce bindiga ya fara aka tabbana har yanzu, har gari ya waye ya zuwa yanzu babu wanda ya rinsa.
Amma yanzu akwai wani labari na ko'ila su sun yi waya mutanen da suka ɗauke shi.
Yanzu dai shi babban yaron mai martaba ɗin ya mana bayanin sun kira cewa sun ɗauki mai martaba kuma yana nan cikin koshin lafiya, amma dai babu wani magana yanzu. Dai za su yi magana lokacin da ya kamata su yi, amma dai suna so jama'a su kwantar da hankali cewa mai martaba yana nan hannunsu kuma yana nan cikin koshin lafiya.
Hauhawar hare-haren 'yan bindiga a jihar Kaduna dai tana ta faman sauya salo tun daga yankunan karkarar da aka fitina a baya kawai zuwa makarantun da aka dinga sace ɗalibai, kuma sai gashi yanzu abin ya faɗa ya zuwa masarautu. Abin da ya sa wasu ke ganin lokaci ya yi gwamnati ta sauya salo tun kafin abin ya fi ƙarfin kowa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Kasar Myanmar tana fuskantar karuwan COVID-19, lamarin da ya sanadiyar karancin iskar oxygen da masu fama da cutar ke tsananin bukata, in ji jami'ai. Iskar oxygen yayi wahala fiye da kuɗi, in ji So Win, wani mazaunin birni mafi girma a Myanmar na Yangon, yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP. Ya ce yana tsaye cikin layi sama da sa'o'i 6 domin ya sayi oxygen ya baiwa kakarsa da ba ta da lafiya, wacce ta nuna alamu na COVID-19 da coronavirus ke haddasawa. Shekarar da ta gabata, kasar ta yi kokarin dakile COVID-19 yayin da shugaba Aung San Suu Kyi ta kafa wasu tsauraran dokokin kulle tare da amfani da rigakafi daga India da kuma China. Ko da yake bayan hambarar da Suu Kyi da sojoji suka yi a cikin watan Fabrairu, hakan ya kuma sa mutane suna dare-dare zuwa asibitocin soji. Yau Lahadi kuma, kasar Australia ta sanar da mutuwar farko ta coronavirus a cikin wannan shekarar 2021, da kuma wasu mutane 77 da suka kamu da cutar a yankin New South Wales. Australia da ita yi nasarar dakile yaduwar cutar COVID-19 sakamakon tsauraran matakan kulle, inda take da mutum 31,300 da aka tabbatar da sun kamu, da kuma mace-mace 911, a cewar cibiyar sa ido kan cutar ta jami'ar John Hopkins. A ƙarshe, jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobarar daji da ke ci a arewacin jihar California a cikin yanayin zafi, yayin da yankin da ke yammacin Amurka ke sake fuskantar yanayin tsananin zafi cikin kwanaki 2 da suka gabata, abin da ya sa aka ta yin gargaɗi sosai game da yanayi a yankunan ciki-ciki da na hamada. Ranar Juma'a an sanar cewa yanayin zafi a wurin shakatawa na ƙasa da ƙasa da ake kira Death Valley National Park a jihar California ya kai maki 54 na ma'aunin Celsius. Idan aka tabbatar da hakan, to wannan yanayi shine zai zama mafi zafi da aka samu tun daga Yulin shekarar 1913, a lokacin da yankin hamadar ya kai maki 57 na zafin ma'aunin Celsius, wanda ake tunani shine gwaji mafi tsananin zafi na tabbas da aka samu a doron duniya. Yankunan tsaunukan arewacin jihar California sun sha fuskantar gobarar daji da ta lalata gidaje da yawa. Duk da cewa ba a sami rahoton wani gini ya lalace ba, gobarar ta sa an fidda umurnin jama'a su bar yankin ko na gargaɗi, don mutane kusan 2,800 tare da rufe kimanin murabba'in kilomita 518 na dajin Plumas.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Sannan a hankali ne kyan asiri da wasu bata gari ke yi wa kungiyar Boko Haram da ci gaba da yin zagon ƙasa ga yaki da ta'addanci, kamar yadda dai abin ke faruwa a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai ne ya hada mana akan haka.
Ni dai dama akwai zargi mai karfi cewar wasu daga cikin marasa kishi na mutanen jihar Yobe na hada baki tare da tallafawa ƴan ta'addan Boko Haram, al'amarin kuma da ya kara zabar da jami'an tsaro. Kwatsam sai gashi a watan Afrilun wannan shekara, sojoji a jihar sun kamo wani mai suna Modu Ari a ƙauyen Kamuya dake karamar kumar Gujiba, wanda ke wa mayakan na Boko Haram leken asiri irin na kai koman sojoji da yawan su da inda suka nufa da kuma lokaci. Rundunar sojojin Najeriya ta ce bayanan da wannan dan leken asiri bai wa Boko Haram yayi sanadiyar kai musu hari da ma yi musu mummunan barna. Kazalika rundunar sojan Najeriya a ƙarshen watan Mayun wannan shekara ma ta damke wasu mutane da ke samarwa ƴan Boko Haram man fetur a ƙauyen Kukareta, mai nisan kilomita 21 daga garin Damacu fadar gwamnatin jihar. A lokacin sojojin sun cafke jarkokin mai 62 da aka boye a shaguna daban-daban na ƙauyen, daga inda kuma ake jigilar su zuwa ga mayakan na Boko Haram a cikin daji. Sannan an kuma kame motoci guda 3 na su mutanen da ke aiki tare da ƴan ta'addan na Boko Haram a garin na Kukareta. Bugu da ƙari, ko a cikin wannan mako ma sojoji a jihar Yobe sun sake cafke wani da ke wa mayakan na Boko Haram da ƙin asiri, dangane da inda sojoji suke sintiri, yawan su, lokaci da kuma irin makaman da suke ɗauke da su. Mutumin mai suna Abon Kawu da bakinsa ya faɗa yayin bincike cewar yana sa ido ne akan kai koman dakarun sojin Najeriya ga mayakan Boko Haram, kamar da yadda kakakin rundunar sojin Najeriya Brigadier General Onyema Clement Onwachukwu ya yi ƙarin haske. tune da wannan al'amari ya fara ta da hankalin dattawan jihar Yobe irin su Sardaunan Damaturu Alhaji Bello Arabi da ke ba da shawara zartar da hukuncin kisa ga duk masu taimakawa masu kashe mutane
mutanen da suke aikata irin waɗannan abubuwa nan ta masu ne a irin nawa shawara bai ma kamata a kyale su su sake shiga cikin mutane ba kawai waɗannan ai su gara Boko Haram din ma da su muna tabbatarwa sojojin da suke jihar Yobe da goyon bayan mu domin mu muna ganin irin abubuwan da suke yi a fili muna gari babu wani abu koyaye da suke duk wanda aka kama kawai a bindige shi a bainar jama'a kawai kar ma a sake barin sa ya tafi wani wuri a bindige shi kawai a gama da shi ya fita cikin mutane shine kawai mafi alheri a gari
ga masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shaibu Galma ta hanyar haɗa baki da 'yan ta'addafa babbar magana ce
yana da mugun tasiri wa kuma yana da cikar da aikin da sojoji Najeriya suke na kokarin dakile na Boko Haram a kogina bayanan da sojojin Najeriya ya kamata su dinga samu akan wayancin mutane sai ga su wayannan mutane su suke samu akan su sojojin Najeriya akwai abu da ake kira counter intelligence kuma su da nasu da hanya yadda za su san inda irin wayannan mutane marasa kirki suke suka kama su
Major Bashir Galma ya ce su ma sauran al'ummar jihar Yobe masu kishin kasa akwai irin rawar da ya kamata su taka
ai babu za a ce mutane ne ruwa su da hannu cikin wani aka ba a area su ne ake wayannan mutane suke ba su ma su taimaka su kokari su ga in akwai irin wayannan mutanen su maza maza su ba da bayanai inda suke tun tun mun faɗi
Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, to daga Nigeria sai Jamhuriyar Niger, inda wani matakin hana fitar da kayan abinci a kasashen Benin da Burkina Faso suka dauka ya haddasa damuwa a Jamhuriyar Niger sakamakon la'akari da yadda abin ka iya haifar da hauhawar farashin kayan abinci wanda kuma a ƙarshe zai shafi harkokin kasuwanci. Wakilin muryar Amurka Yemi Sulaiman Barma ya aika mana ƙarin bayani.
Da yake bayani a game da dalilan daukar wannan mataki, sakataren kungiyar 'yan kasuwar Niger masu shigo da kaya daga waje, Shaibu Chambiano, ya ce abin na da nasaba da yanayin da aka shiga a Benin, inda karancin abinci ya haddasa hauhawar farashi a kasuwannin kasar.
Bangaren Benin, tun 16 ga watan Yuni sun yi taron ministoci suka dauka doka wannan suka ke shin kayan da suke noma masara da sauran wasu abubuwa ba su shiga Niger. Ya kai yanzu inda buhun masara ya kai shi kashirin da bakwai bai taba kai haka ba. Akwai tsakaninmu wanda ana ke grand commission tsakanin Benin da Niger ne kuma akwai commission paritaire wanda ana hudu ya kamata su yi taron gaugawa saboda yanzu kasa da kasa ne.
Haka su ma hukumomin Burkina Faso sun kafa dokar hana fita da abinci daga kasar. A cewar shugaban kungiyar kodayoyi ta masu kare haƙƙin masaya Mustapha Kadi, matakin ya yi tsauri.
Ka kumanta da wato ita kasar Burkina, kawai gode Benin gare mu ɗan Jamhuriyar Niger. ‘Yan kasuwanmu suna zuwa Ghana su siyo abinci, suna zuwa Côte d'Ivoire su siyo abinci. To wannan mataki da Burkina ta ɗauka zai kawo babban matsala. Domin ana iya a nemo abinci daga wata ƙasa don a biyo ƙasarsu su ce a cikin ƙasarsu ne aka hiddo wannan abinci.
Gidan talabijin mallakar gwamnatin Benin ya gwada wasu motocin dakon kaya waɗanda aka hana wa fitowa daga ƙasar Benin saɓanin abubuwan da yarjejeniyoyin ƙungiyar sai da yawo da na Iyomowa suka yi tanadi. Shugaban kungiyar siyan ta manya da ƙananan 'yan kasuwa Alhaji Yakuba Dan Maradi na kiran hukumomin Niger su yi wani abu tun wuri bai kure ba.
Sun ce sun kama kamar buhu 300 ton 300 kenan ko? To ta gani kenan ko wannan ton 300 ya sun zama kamar ko da mota ce mai ɗaukar ton 30-30 an ɗauka kama mota 10. To a ciki zai kasance rabi zai zama namu. In ma motocin su zama namu ba to kayayyakin za su zama namu wannan babu shakka. To kenan ka gani ko dole wani wannan daman wanda suke yawancin wanda suke wannan kasuwancin daman mutane ne waɗanda masu ƙarfi na tsaka-tsaka kuwa ba ƙaramin ƙarfi ƙwarai ba ƙarfin su bai kai inda za a rike musu waɗannan dukiyar ba za a samu cikas a cikin waɗannan ayyukan ba shakka.
A ganawar da suka yi a ƙarshen makon nan shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa da jami'ai a ma'aikatar ministan kasuwanci a matakai daban-daban sun bayyana shirin aika wata tawagar musamman domin tantance ainihin dalilan ɗaukar wannan mataki da nufin samar da maslaha. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule da wannan rahoton, Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so da iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Assalamu alaikum, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen yanar gizo. Wani abu da ba za a yi saurin mantawa ba shine yadda annobar COVID-19 ya kawo sauyi a yanayin gudanar da rayuwa ta yau da kullum. Idan muka yi waiwaye a tsarin ilimi, a misali, da bullar cutar kasashe da dama a fadin duniya ciki har da Najeriya sun dauki matakin rufe makarantu don takaita yaduwar cutar a tsakanin dalibai. Najeriya na daga cikin kasashen da suka dauki wannan mataki, inda wasu makarantu suka fito da tsarin koyar da yara karatu ta yanar gizo da wasu na'urori irin su radio da talabijin. To tambayar anan ita ce shin karatu ta yanar gizo yayi tasiri a lokacin da kuma bayan zaman gida dole saboda takaita yaduwar annobar COVID-19? Shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da Hassan Sardauna, tsohon malamin makaranta da ya kwashe shekaru sama da 20 yana koyarwa.
Wannan maganar na koyar da dalibai ta hanyar sabon salo na wato yanar gizo, wato karatun online kenan. Babu abin da yafi shi lalacewa, babu kuma abin da yafi shi sagalta yan makaranta da dalibai. To a can inda ake yi dan ba kamar irin mu nan bane ba, domin a can ana iya ka gama ma in jaraba ne ma in aji ne sai a dauko littafi a jema, in hankalinka ya tashi sai a ce ma ka je ka sha shayi ko ka dan samu shan iska da sauran su, domin ko abubuwa za su dawo kan layi. Abin da nake so in miki tambihi akai shine wayewar mu da ci gaban mu bai kai hakan sosai ba. Babu laifi yin kokarin tafiya da zamani, amma ya ka kare da ma wanda suke tsaye a gaban ka, sanin halin dan Najeriya da yanayin ƴan Najeriya. Ya kika fahimci rayuwar dan makarantar Najeriya, musamman a rayuwar karkara da talaka ko da abin ne su ƴaƴan masu hali da shunin su dama da ba karatun ake yi ba. Shi yasa yau idan ka je sashin ko NNPC misali, za ka ga injiniyoyi nan da hauran su, amma a kashi 100 kashi 99.9 ma ba za su iya samar da abin da ake ba, domin wanda suka yi irin karatun da ya jibanci wannan online lectures. To yanzu zamani ya zo a ce Najeriya ma mutumin da yake kwance kai dan jihar Kano ne, kana can bayan kasa irin su Albasu ko Chula ko Koda ko Tsanya, sai aka ce akan layi kawai za ka karanta ka gama ka samu ka dan shaida ka yi karatu ba tare da ganin malami ko da yaushe ba. To lallai hakika akwai abin dubawa, domin shugaban hukumar wannan shirye jarabawan wato JAMB Professor Isiaq ya taba fadin wata magana, abin da yake jin tsoro lalace war ilimin Najeriya ya kamata ta tsaya inda take yanzu, idan ta wuce haka to abin zai fi muni. Sai ake to ya zai fi muni kuma kamar wanda kasashe kake so ka shaka, yace kamar kasar Ingila, yace can corruption wato lalacewar jarabawa ta fi yadda kake tunani, domin irin malpractice din da yawa yake. To kin ga idan har kai kana sha'awan Ingila da shauran su, ai zaki ga wanda bai kai komo ba a cikin karatu a aji a nan kasar, in yace can saboda irin wannan karatun ne, da ya dawo zai ki ganshi da first class saboda ko kuma 2-1. To wanda can kawai karatun irin wannan da aka zo da shi yanzu ake magana, wannan shine gaskiyar magana, kuma ya kamata a gani ni a fahimta ta ayin ma za a yi togwara a goima kada ya yi amfani da ciwon corona cewar wannan dalilan ya zama shine za a dora a lalacewar tarbiyyar ilimi ga yara kuma a kasan nan.
A nan shi bangaren kwararre kan fannin kimiyya da fasahar zamani na Nassim Sa'ad na ganin wannan fasahar ta koyarwa da karatu ta yanar gizo ya samar da sauki da ci gaba ga al'umma.
Shi dai online learning gaskiya abu ne da ya saka gaba, saboda yanzu dai kin ga ko ina yaro yake yana iya accessing assignment da aka bashi kuma yayi, kuma malami ya ga abin da yaro yayi shi ma ya iya accessing yaron. Wannan abu ya zo da taukakawa kwarai da gaske, saboda abubuwan da da sai malami ya yi ma yara dalla dalla, to yanzu yara za ki samu abin da suke bukata, kawai su samu tab ɗinsu, su samu data, za su je su yi research ɗinsu da kansu, su gane kuma har wani lokaci su zo su dawo aji su ba malami karin bayani akan abin da shi ya gaya musu ko kuma wanda ma shi bai sani ba. So ni dai a nawa ra'ayin ina ganin wannan ci gaba ne kuma ya zo rauna kuma sai dai a ƙara ci gaba daga nan amma ba maganan komawa ba kuma gaskiya. Yadda makarantu suka fullo da wannan abin iyaye da yawa suna cewa ba za su biya ba, ni na ga iyaye wasu da suka ce yayi tsada ba za su biya ba, amma kuma ya kamata su sa a zuciyarsu cewa wannan maintaining wannan abu na ICT yana da tsada saboda haka dole dama za dan caji kuɗi da dan dama.
Sai dai a cewar iyayen yara da suka ci amfanin tsarin koyar da yaran su karatu ta kafafen yanar gizo, tsarin akwai cin kuɗi sosai wanda ba kowa zai iya ci moriyarsa ba.
Kamar ni misali ina da yara guda uku kuma in kika ce sai a misali za su koyi karatu ta online don lokaci in aka fara za ki ga mun gaba da mutum ɗaya bayan minti kamar 45 ni da mutum na biyu na uku ma haka mun gaba da na biyu ne haka. So aside yana taxing mutane gaskiya is time consuming na ɗaya, na biyu it's cost implicative saboda yana demanding a lot of wifi and the rest. Kinga kuma gaskiya iyaye ba kowa bane yake da ƙarfin wannan ya dinga saka data a ce kowani yaro zaki bashi minti 30 ko 45 a ce kowani yaro sai kin bashi wannan lokacin. To ni bari ma baki misali a lokacin da aka yi na lockdown din karana ina sa data na kamar 3,000 ko 5,000 ya danganta da awoyin da aka bamu zamu musu karatu ta online. Sannan kuma kina cikin koya yaran zaki gani cewa ba sa ma fahimtar shi saboda ke da shi ne kawai kuke conversing yanzu a nan gurin. Yaron baya daukar karatu da sauri ba kamar in yana aiki kamar ana nufi da yaushe ba sai da kwaje maka kallo ba ta bari ba kyar kai yin ba ta nan ba ta sake. To ana iya cewa koyarwa ta yanar gizo ya amfani mutane ta hanyoyi da dama duk da cewa ba a rasa samun akasi kamar saurin daukewar hankalin dalibai kan karatu idan suka samu sakonni daga kafafan su na sada zumunta a yayin da suke aji ta yanar gizo. To gabaki daya a nan shirin zai da sa'aya sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Sai salam.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shawa da Murjau, yake cutar amai da gudawa ta sako karamar hukumar mu ta Rijau gaba tana ci gaba da yi wa jama'a kisan bammike. Bamu ce da hukumomin lafiyar jihar mu ta Neja muna buƙatar agajin gaggawa daga gare ku. Allah ya sa wannan sako ya isa inda ya dace kuma zai yi tasiri, amin. Sako na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande, yace salam biyoyi Hausa. Kwanaki 100 na mulkin shugaba Muhammad Bazoum, mun gamsu da kamun ludayinsa, muna masa fatan alheri, muna roƙon Allah ya bashi ikon cika alƙawarin da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya, tace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Shirin gwamnatin jihar Katsina na saka haraji ga dukkan baligi da kuma jangali ga dabbobi na naira 2,000. A gaskiya wannan shirin san bai dace ba, amma ya kamata gwamnatin jihar Katsina ta yi watsi da shi domin yadda talakawa ke rayuwa hannu baka hannu ƙwarya. Bai kamata a ce gwamnatin da suka zaɓa ta sake jefa su cikin halin ni'asu ba. Sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa, ta ce yawan sace-sacen ɗalibai a jihar Kaduna ke Najeriya ya zama ruwan dare. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan 'yan bindiga a jihar ta ma ƙasa baki ɗaya. To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Jeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Leo Sahil da ya ba da umarni, kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.